Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a, 5 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Masu jimamin mutuwar George Floyd, ba Amurkin nan dan asalin Afrika da ya mutu, bayan da wani dan sanda farar fata ya danne shi da gwiwarsa a wuya, duk da yayi ta magiyar cewa baya iya numfashi. Sun halara a ranar Alhamis a birnin Minneapolis, tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa. A bangare guda kuma, babban Attorney General din Amurka William Barr ya kara matakin da kuma kasar suka dauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar White House. Amurka ta zargi China da karya alƙawuran da ta yi na tabbatar da bin tsarin demokradiya a yankin Hong Kong, sawa'i bayan da majalisar dokokin yankin ta amince da wata doka.
Za ku ji cewa wasu 'yan bandaga sun kashe wasu jami'an 'yan sanda a jihar Kogi, suka kuma yi fashi a wani banki.
Suka hallaka 'yan sanda guda 8 suka kwashe makamansu kai tsaye sun suka shiga bankin First Bank kenan. A nan da suka shiga suka fara halbe-halbe, akwai wata da ta zo ajiyar kuɗi, ita ma Allah ya mata gaskiya da suka halbe ta, wato duka da jimin lakasa suka kashe mutane 9 kenan.
Wani mazaunan jihar kenan a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi. A jihar Kano kuma, majalisar dokokin jihar ce ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin babbar kotun tarayya wadda ta haramta dakatar da wasu 'yan majalisar guda 5 a cikin watan Maris.
Magana ce ta idan aka kai ka ƙara, in kai nasara ko aka yi nasara a kanka, sai ka auna ka ga abin yayi ma daidai ko bai ma daidai ba. In yayi ma daidai ka karba, in kuma bai ma daidai ba kana ganin kana da sauran gaskiya, sai ka ƙara ɗaukaka ƙara. Domin kana tunanin kotu ta gaba kila ce ma abin da kake so.
Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano Honorable Hassan Kabir Dashi kenan. Muna tafi da ƙarin bayanin duk waɗannan rahotannin an jima kaɗan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Masu jimamin mutuwar George Floyd, ba Amurkin nan dan asalin Afrika da ya mutu, bayan da wani dan sanda farar fata ya danne shi da gwiwarsa a wuya, duk da yayi ta magiyar cewa baya iya numfashi. Sun halara a ranar Alhamis a birnin Minneapolis, a tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa. Mutuwar Floyd wacce ita ce ta baya-bayan nan da ta auku cikin jerin mace-macen da ke faruwa tsakanin Amurka bakin fata, ta sa an kwashe sama da mako ana zanga-zanga a duk faɗin Amurka. Inda jama'a suka fito suna neman a yi adalci a kuma samar da sauye-sauye. Shugaban masu fafutukar tabbatar da haƙƙin al'umma Reverend El Sharpton ne ya jagoranci wani keɓaɓɓen taron addu'o'i wanda ya tattaro iyalai da abokan mamacin wanda ya kuma gudana a farfajiyar jami'ar North Central University, inda aka ƙayata akwatin Floyd da furanni da kuma hotonsa a gefe. Sawa'i gabanin taron addu'o'in, Reverend Sharpton ya wallafa a shafin sada zumunta cewa, muna masu tunawa da dimbin mutanen da jami'an tsaro suka kashe ba tare da haƙƙinsu ba. Daga cikin fitattun mutanen da suka halarci zaman addu'o'in na jiya Alhamis a birnin na Minneapolis, akwai Reverend Jesse Jackson, Sanata Amy Klobuchar ta jihar Minnesota, da 'yan majalisar dokokin Amurka da dama. Baya ga su akwai fitattun mawaka irin su Ludacris da jaruman Nollywood irin su Kevin Hart, Tiffany Haddish da kuma T.I. To a bangare guda kuma, babban Attorney General din Amurka William Barr ya kara matakin da hukumomin kasar suka dauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar White House. A cewar Barr, daukan matakin wanda ya faru a farkon makon nan ya zama dole domin akwai bukatar a kare gine-gine da ma'aikatan gwamnatin tarayya daga masu zanga-zanga da suke cike da fushi. Sai dai babban Attorney General din wanda shi aka daura alhakin jagoranta kula da masu zanga-zangan nuna fushin mutuwar George Floyd ya musanta ikrarin da ake cewa tarwatsa masu boron a ranar Litinin na da nasaba da wani tattakin zuwa ɗaukan hoto da shugaba Donald Trump ya yi zuwa wani coci da ke tsallaken fadar White House, batun da ya janyo cece-kuce, inda ya kara da cewa ya bada umarnin ne kafin ma ya san cewa Trump zai kai wannan ziyara ta cuci. Wannan lamari dai ya sa jami'an da ke tsaron fadar ta White House sun yi ta bude masu zanga-zangar da yaji mai sa hawaye tare da amfani da kulaki wajen kada masu boran waɗanda suka fita a ɗaruruwan su. Abin da ya janye kokosar suka daga sassan ƙasar nan kan yadda jami'an tsaron suka yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima. Amurka ta zargi China da karya alƙawuran da ta yi na tabbatar da bin tsarin demokradiyya a yankin Hong Kong. Sawa'i bayan da majalisar dokokin yankin ta amince da wata doka wacce za ta hukunta duk wanda ya nuna rashin girmamawa ga taken ƙasar China. Yayin wata hira da ta yi da VOA a jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagus ta nuna damuwa kan yadda cikin makonnin da suka gabata China take nuna wa duniya cewa ita ba mai cika alƙawari ba ce. Ita dai majalisar dokokin Hong Kong wacce mafi akasarin mambobinta magoya bayan China ne ta amince da dokar ne daga gagarumin rinjaye. Dokar dai ta tanadi cin tarar dala 6,450 daga duk wanda ya zagi taken ƙasar ta China ko kuma hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara 3.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar, bari mu leƙa jihar Kogi, inda a jiya Alhamis wasu 'yan sanda da wata mata suka rasa rayukansu a lokacin wani fashi da makami da wasu 'yan bindiga suka yi a garin Isonlu da ke jihar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kashe jami'an 'yan sanda guda 8 a ciki har da mai mukamin DPO tare ma da hallaka ƙarin wata mata guda a jihar Kogin Najeriya. 'Yan bindigar dai waɗanda ake kyautata zaton 'yan fashin banki ne sun yi da rami kiyani a garin Isallu da ke yankin karamar hukumar Yaba ta gabas a jihar Kogin, inda suka auka bankin First Bank bayan hallaka waɗannan 'yan sanda tare ma da hallaka wata mata farar hula. Kamar yadda wani mazaunin yankin da ya nemi a saka ya sunansa ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Da suka kashe 'yan sanda har da ciki da DPO na ofishin 'yan sandan na wannan yankin.
DPO gaba daya?
DPO gaba daya. Suka bayan sun kashe suka hallaka 'yan sanda guda 8 suka kwashe makamansu kai tsaye suka shiga bankin da ke wannan yankin First Bank, bankin First Bank kenan. A nan da suka shiga suka fara harbe, akwai wata da ta zo ajiyan kuɗi, ita ma Allah ya mata rasuwa, suka harbe ta wata. Duka da jimin zakasa sun kashe mutane 9 kenan.
Sun kwashi kuɗi a banki kenan?
Sun kwashi kuɗi sun gudu.
Rundunar 'yan sandan jihar Kogin dai ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari da ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan jami'an 'yan sandan. Kakakin 'yan sandan jihar Kogin ASP Williams Aya ya ce tuni ma aka ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani.
Special Anti-Terrorism Squad, the Mobile Police Force, the Counter-Terrorism Unit.
Now, an kama wasu koko?
Ano, ba mun kama boko ba. Amma muna yau investigation an ga amfani da investigations.
Na'am, to amma bayanan da muka samu daga can an ce mutum 9 ne suka mutu. Kun san da haka?
Ah, mutum 8 ne.
Na'am, da gaske ne akwai DPO a ciki?
Eh, akwai DPO a ciki.
The police guda nawa ne a ciki?
Eh, police guda 8 da masu na akwai wanda suna na banki.
Okay.
Suna aiki. Akwai wanda yake banki suna aiki. Akwai wanda kuma ya dawo daga duki kenan kamar ya shiga suka samu shawari.
A wata sanarwa dai da gwamnatin jihar Kogin ta fitar ta jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya shafa, gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya kuma buƙaci jami'an tsaron da su tabbatar sun gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya.
Wasu kasashe hudu hade da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun nemi gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban da su tabbatar sun saka mata a zaman sulhun da za a yi a nan gaba. Bangarorin biyu sun yi maraba da ci gaban da ake samu wanda ya shara fage ga shirin tattaunawar zaman lafiya na cikin gida da aka tsara za a yi wanda zai kunshi 'yan Afghanistan daga jam'iyyun siyasa da kungiyoyi a wani yunkuri da ake nishatawa kasan makoma tare da haɗin kan kungiyar Taliban. Su dai kasashen Australia, Canada, Denmark, Jamus, Netherlands, Norway, Sweden da kuma Burtaniya tare da goyon bayan wata tawaga daga kungiyar tarayyar Turai sun fitar da wata sanarwa wacce ta nemi da a saka mata a zaman sulhun. Sanarwar ta ce tarihi ya nuna cewa tattaunawar zaman lafiya ta fi samun nasara idan aka hada da mata. A ƙasar Uganda an maido da harkokin sufuri ciki hadda na masu tasi kusan wata uku bayan da aka dakatar da zirga-zirgar su a wani mataki na yaki da yaduwar cutar coronavirus. Sai dai tsauraran matakan da aka dauka a jiya Alhamis da aka dawo da harkokin sufurin waɗanda suka fi shafar masu tasi sun sa da yawa daga cikin mazauna Kampala babban birnin ƙasar gudanar da harkokin su ba tare da sun yi amfani da ababen hawa ba. Lamarin dai ya kai ga an yi ta kai ruwa rana tsakanin masu motoci da fasinja da kuma jami'an tsaro da ke tabbatar da an bi dokokin da aka ayyana domin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Wani babban jami'in sojin ƙasar Sudan ta Kudu wanda yake zargi da hannu a harba wasu fararen hula uku har lahira ya rasu. Sojin ya rasu ne sanadiyar raunukan da ya samu a lokacin arangamar da ta kai ga harbe fararen hular. Wata majiya daga ofishin shugaba Salva Kiir ta ce Luwak Ukuk Wolkir ya rasu ne da daren ranar Laraba a wani asibiti da ke Juba babban birnin ƙasar. Majiyar ta ce an bugawa Wolkir wanda dan wane na jika ga shugaba Salva Kiir karfe aka yayin da wata zazzafar muhawara ta kaure tsakaninsa da wasu mazauna unguwar da ake kira Shirikat. A cewar majiyar wacce ta nemi da a sake sunanta, sojin ya yanke jiki ya faɗi ne bayan da aka buga masa ƙarfin, lamarin da ya sa masu tsaron lafiyarsa suka buɗe wuta a unguwar. Wani mutum da ya shaida lamarin mai suna Juk Tionjuk ya ce sojin ya yi kokari ne ya kwace wani fili mallakar mutanen unguwar a lokacin da lamarin ya faru.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ake komawa bangaren rahotanninmu. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya akan hukuncin babbar kotun tarayya wadda ta haramta dakatar wadda majalisar ta yi wa 'ya'yanta guda biyar a cikin watan Maris ɗin da ya gabata saboda laifin ta da tunzuri a zauren majalisar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Dambarwar muhawara akan kuduri da aka gabatar a zauren majalisar wadda ke kunshe da jerin laifuka da aka tuhumi tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shine lamarin da ya sababa dakatar da 'yan majalisar su biyar. A yayin muhawarar guda daga cikin su ya yi yunkurin fita da sandar girma ta majalisar bisa tallafin 'yan uwansa, al'amarin da ya sanya tilas zaman majalisar na wannan rana ya gagara. Sai dai mako guda bayan wannan tarzoma sai shugabancin majalisar ya sanar da dakatar da waɗannan 'yan majalisa su biyar waɗanda suka haɗa da tsohon shugaban majalisar Isiyaku Ali Danja da tsohon shugaban masu rinjaye Labaran Abdul. Sai dai kuma sun kalubalanci wannan mataki a gaban kotun tarayya da ke nan Kano, kuma a Laraban nan ne kotun ta ce dakatarwar tasu ba ta bisa ka'ida.
Dole in bayyana jin daɗina da farin ciki da godiya ga Allah. Dai kenan, na biyu mazaɓa ko kuma constituency da nake wakilta Kano Municipal. Ka'idar rayuwa an yi zaɓe an ƙare. To ko mutum ya zama na al'umma ba na jam'iyya kaɗai ba. Don haka ita kanta Kano Municipal da ta zauna wajen wata uku babu wakilci. Ai ka ga ba daidai ba ne. Don haka duk wanda yake Kano Municipal zai yi murna zai ji daɗin wannan al'amari kuma zai alfahari da hakan. Ko da daidai aka yi ko ba daidai aka yi ba mun yi biyayya mun tafi kotu. Kuma yanzu Allah da kudurarsa an samu nasara. A cikin iya wata ukun nan duk dai Allah ya kaddara mana cikin larura ta annoba. To amma wata uku a ce an zaɓe ka tana wakilcin al'umma a ce wai an mai da kai gefe kuma ana can ana ci gaba da aiki mutum kwata-kwata inda kake wakilta fa baya zauren nan ana gudanar da aikin babu su. Dauki misali a cikin aiki da aka yi a cikin majalisar nan a wata ukun nan majalisa ta ba da dama an sa Aliyu gwamna ya karɓi rancen naira biliyan 50. Idan wannan abin alkhairi ne kaga a yi da munisifar a yi daɗi ne. Idan kuma ba daidai ba ne a jihar Kano municipal ta faɗi matsayinta cewar ba daidai ba ne a karɓo bashin nan. Ai kaga wannan wani abu ne wanda aiki yawan zu a kaina wanda mutane suka bani haƙƙi ai ko iya irin waɗannan aiwaɗai da aka yi wata uku ba ni a ciki ba ƙaramar hukumata.
Honorable Salisu Maje Amir Gwangwaza kenan daya daga cikin ƴan majalisar dokokin ta Kano da kotu tace a dawo da su bakin aiki. To amma shugabancin majalisar ya ce zai dauka kara kamar yadda shugaban masu rinjaye Honorable Kabiru Hassan da shike fadi.
Majalisa ta zauna ta tattauna musamman shugabanci kuma kai da an yi appeal ma'ana an dauka kara zuwa kotun dauka kara da ake cewa appeal court. Din already an kawo abin da ake cewa state of action ma'ana tunda an dauka kara dole kowa ya tsaya a matsayinsa sai sanda ita appeal court ta yanke hukunci ita kuma mu ji abin za ta yanke.
Magana ce ta idan aka kai ka kara in kai nasara ko aka yi nasara akan ka sai ka auna ka ga abin yayi ma daidai ko bai ma daidai ba. In yayi ma daidai ka karba in kuma bai ma daidai ba kana ganin kana da sauran gaskiya sai ka kara daukaka kara domin kana tunanin kotu ta gaba ila tema abin da kake so.
Hakan dai na nuni da cewa za a ci gaba da fafatawa tsakanin bangarorin biyu a gaban kuliya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci Father.
Sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu.
Shin me martaba ko zaka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarauta?
Ainihin mu Aban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekarar 1740. Kakannin suka bar Adakawa a cikin birnin Kano sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi Doya a lafiya, a karamar hukumar lafiya. A gun suka same waɗansu kabila ana kiransu Jukunawa. Muka kafa namu dan gu su ma Jukunawa suna nasu. Mu dinnan muka karbi mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su wanda kuma ya fara sarautar da muka zo sunansa Sarkin Yamma. Daga Sarkin Yamma sai Fasamaza, daga Fasamaza sai Antaru Sarkin Yaki, daga Antaru sai Maza Waje, daga Maza Waje sai Ibrahim Fasamaza, daga shi sai Sule Antaru, daga Sule sai Abubakar Sarkin Yamma, daga Abubakar sai Muhammadu Maza Waje, daga Muhammadu Maza Waje sai Muhammadu Sarkin Yamma, daga shi sai Aliyu Muhammadu Sarkin Yamma. A lokacin Aliyu sai ciwon ƴan rani ta faso a inda suke matsugunin ato a Doya, sai suka kaura suka dan gusa kadan suka zo Adudu inda yake yanzu. Shi Aliyu bai yarda ya bi su ba, saboda Agun Hassan shi ya fara sarauta. Daga Hassan sai Isiyaka, daga Isiyaka sai Muhammadu, daga Muhammadu sai ni Abdullahi.
Ma martaba kai maganan cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu. Shin taya kuka karɓi wannan mulki? Haka kawai suka dauki mulkin suka baku ko kuma kun nuna musu fin karfi wace mulki?
Ai ba maganan fin karfi, a da zumunci kawai ma. Su suna nan suna fama da al'adunsu, ba su ma san me ake kiran shi mulki ba. Suna fama da al'adunsu, mu kuma da muka iso mun tafi da su haka. Sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jago.
Kenan shine har yanzu kuke shugabancin wannan
masarauta? Har yanzu muna shugabancin wannan masarauta.
Kaman wannan masarautar za a kalla za ta kai kaman shekara nawa da kafuwa?
Mu da mun zo a shekara ta 1740 kai ka yi lissafi.
Waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta?
Kabilun da suke Adudu akwai Hausa Fulani, akwai Jukunawa, akwai Kanuri, akwai Angas, akwai Egon, akwai Tibi, akwai Mada da saura dai ga sunan.
To kaman menene ya bambanta kwatanta wannan gari na Adudu da sauran garuruwa da ke jiha ko karamar hukumar Obi?
A to ka san ita Agwa tashi da Obi a Lago ne, daddare Gwandara, mu kuma Hausa Fulani.
To kaman menene wannan gari na Adudu ya fi shahara a kai, abubuwa da suka fi na shahara haka?
Noma da kiwo.
Kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu, kamar yadda kace kungan garo daga Kano, Kano duk inda kace Kano, Kano Tumbingiwa, ko kuma Kano Dabo, ko da ne kazo an bika. To kaman garin Adudu suna da wani take nasu.
Kada kai takin tunda kace ko da me da me mutun yazo an fishi. To tunda muka tashi daga can, ai ba za mu canja takin da kakannin mu da iyayen mu suna da shi ba. Ko da me in kazo mun fika. Don haka da muka zo, ai wanda muka same su a gun mun fi su.
To menene zaka bugi irin ka ce al'ummar garin Adudu suke alfahari da shi?
Al'umman garin Adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya, suna kuma alfahari da tun zamanin Turawa har yau. Mu wani gari bai ci mu da yake ba, balle mana guri sai ko mu makwabta da waɗansu. Amma wani ya ce ya zo ko Adudu ko Doya a Bakwa, ko doyan jukun, ko doyan sharu, ya ce ya ci mu da yake ƙarya ne, muna alfahari da wannan.
To me martaba, bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma ƙalubale da al'ummar wannan masarauta na Adudu suke fuskanta, ko za ka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a Adudu?
A to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba. Mu muna da dan damuwar ruwa, kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta, talakawa suna kokarin su, masarauta tana nata kokarin, bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba, za ta fishe mu a cikin wannan damuwa.
To kaman batutuwa na tsaro, babu wata matsala kaman na tsaro haka?
A maganar tsaro, ai wannan duka ƙasa ne gaba daya, kusan duka duniya. So daga duk wani kasantacce maka ba maganan tsoron tsaro, ai ma bata maka gaskiya ba. Saboda wannan dukan duniya ne, kuma gwamnati na ta kokarin ta dai dan gurgurdo.
Shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta taka tadu?
Na farko a dauki wani makaranta a zo a kafa a Adudu, tunda abinda muke kira senior primary school na lafiya division, wanda yanzu shine Doma local government, Kiana local government, Awe local government, lafiya kanta Ubi local government, bayan senior primary school da yake lafiya, wanda aka fara gina tun zamanin Sardauna na Adudu ne, yana kuma a Adudu. Saboda muna son a tuna da mu ma abinda Sardauna ya mana, wannan gwamnati ta mata mana.
To ko wani irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha, sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare? Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi, masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma.
Abinda gwamnati ke yi yanzu, gwamnati ta dauki matakin gyaran hanyar Kanje Abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa. Kuma a yanzu haka da nake magana da kayan kaji da ka tarar da su bulldozers, suna nan suna aiki ba dare ba rana. Wadda muna ganin bayan Kirsimeti hanyar zai zama hanya ne ingantacce wadda kowa zai yi sha'awanta. Kuma ta fannin ba da ruwan sha da sauransu, akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi, har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na Awe. Akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward, duk wayannan an shigar da wayannan wuta ko ina a yanzu naga hai wannan wuta na kan layi wanda ake ganin su da daddare, duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da village, duka wannan abin ya shafe su. Kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule, shine wannan ruwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari ya sha kwana gari da yake a office.
Ko wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki, musamman ma gurare suka jibanci kamar makarantun firamare da kuma na sakandare. Shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasara ta dauka domin inganta tsarin karatu?
Eh, wannan kuma abin IP shi ma kenan. Yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu, akwai shi a Mahanga, akwai shi a Angon Lambu da a Kefi da sauran wurare da yawa, ya riga ya je har an gabatar da su ma ko fara ma karatu a cikinsu. Kuma ta hanyar su bev wadda take fama da maganan makarantu na primary da sauransu. Kwangila na nan an shirya bada su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace. Duka wayannan abin an riga an gama, ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a je a fara aiki ba dare ba rana.
Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.
Madalla a gaida Sadiq Abbas daga Nasarawa. Yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ni ne Muhammadu Bashir wanda ake kira da Malam Raka a nan jihar Damagaram. Mun zo ne don mu yi nasiha kan cewa a kiyaye haƙƙi. Annabi kullum yana mana nasiha mu yi hankali da haƙƙin makwabtaka. Hadisi ya bayyana daga bakin Manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ce akwai mutum mai haƙƙi uku a kanka, akwai makwabcinka mai haƙi biyu a kanka, akwai makwabcinka mai haƙi ɗaya a kanka. To wani makwabci mai haƙi ɗaya ba kowa ba ne. Annabi ya ce mutum ne ya zo zamana kusa da kai katangarku ɗaya ko angonku ɗaya, to ba musulmi ba ne amma makwabcinka ne, dole duk abin da za ka yi ka sayo shi ciki. In yana nashi ka leƙa al'amarin shi daidai yake, wanda ba ya shahi musulunci ba wannan ba za ka shiga ba, amma makwabtaka dole ka kiyaye mai haƙin shi. Wannan akwai hadisi, malamai din duniya sun san da wannan. Akwai makwabci mai haƙi biyu, wannan bako ne ya zo garinku ya zamana ga haƙin makwabtaka, sai aka tari kuna haduwa da shi a masallaci, kin ga ko kaga wannan yana da haƙi biyu a kanka, haƙin musulunci naku da hada ku, haƙin makwabtaka. Akwai mai haƙi uku a kanka, kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani. Haƙi uku naku ba kowa bane, dan uwanka ne, kusa da kai musulmi ne, gashi kuma kusa da kai ga haƙin ɗan uwantaka, ga haƙin musulunci. Ina ganin idan an gane wannan hadisin sani na fahimta, wallahi musulmi ba zai tsangwami kirista ba, musulmi ba zai tsangwami ba anne, musulmi ba zai tsangwami mai addinin buda ba, ko ma wani irin addini, in dai an zama na lahiya mutumin bai taba addininka ba. Nabi ya zama na da mutumin da in yi sharar sai watsu cikin gidan shi, aka samu su kwanuka ya gaba a zubdo sharar, ashe wancan mutumin ya yi taɓin magana an kama shi a liki, ai takawa ya ji can misalin gidan kasan da aka tsare shi, aka ce bashi ne, aka tambayo shi bai biya ba, a nan take shi hudda kuɗin ya biya mai bashi, aka sako shi, kuma ba da ɗan kuɗi na kwanukan da ya a gidan shi tana yi wa an ɗauki bashi, kuma da ya fito ya ce wane ne ya zo ya beli na, aka ce wannan makwabcin naka ne, ya ce ni ku bani da maki yau kamar shi, shi ne maki na wa, ya ce to shi ne ya zo ya ba, ya ce a sake ka, kuma ya ba da kuɗi ya ce wannan in ka fito a baka don ka je ka hidima gidanka. Dole ne makwabci ya taimaka makwabcin shi, saboda akwai gobara, akwai rashin lahiya, akwai mutuwa, akwai wani tsotsai da yake kittawa a cikin rayuwa. Wata rana in irin wannan ɗaya ya samu mutum, kan ƴan uwan naka da kake ta makare su su ne in ka su zaburo, wannan makwabcin zai zo ya taimake.
To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurken nan ɗan asalin Afirka da ya mutu, bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne shi da gwiwarsa a wuya duk da ya yi ta magiyar cewa ba ya iya numfashi, sun hallara a ranar Alhamis a birnin Minneapolis a tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa. Mutuwar Floyd wacce ita ce ta baya-bayan nan da ta auku cikin jerin mace-macen da ke faruwa tsakanin Amurka baƙaƙen fata, ta sa an kwashe sama da mako ana zanga-zanga a duk faɗin Amurka, inda jama'a suka fito suna neman a yi adalci a kuma samar da sauye-sauye. Shugaban masu fafutukar tabbatar da haƙƙin al'umma Reverend El Shafton ne ya jagoranci wani keɓaɓɓen taron addu'o'i wanda ya tattaro iyalai da abokan mamacin, wanda ya kuma gudana a farfajiyar jami'ar North Central University, inda aka ƙayata akwatin Floyd da furanni da kuma hotonsa a gefe. To a bangare guda kuma, babban Attorney General ɗin Amurka William Barr ya kara matakin da hukumomin ƙasar suka ɗauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar White House. A cewar Barr, ɗaukan matakin wanda ya faru a farkon makon nan ya zama dole domin akwai buƙatar a kare gine-gine da ma'aikatan gwamnatin tarayya daga masu zanga-zanga da suke cike da fushi. Sai dai babban Attorney General ɗin, wanda shi aka ɗaura alhakin jagoranta kula da masu zanga-zangan nuna fushin mutuwar George Floyd, ya musanta ikirarin da ake cewa tarwatsa masu boron a ranar Litinin na da nasaba da wani tattakin zuwa ɗaukan hoto da shugaba Donald Trump ya yi zuwa wani coci da ke tsallaken fadar White House, batun da ya janyo cece kuce, inda ya kara da cewa ya bada umarnin ne kafin ma ya san cewa Trump zai kai wannan ziyara ta cuci. Wannan lamari dai ya sa jami'an da ke tsaron fadar ta White House sun yi ta bude masu zanga-zangar da yaji mai sa hawaye tare da amfani da kulaki wajen kada masu boran waɗanda suka fita a ɗaruruwansu. Abin da ya janyo kakkausar suka daga sassan ƙasar nan kan yadda jami'an tsaron suka yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Diodune da ya hada shirin ya kuma bada umarni, har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.